sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Aliyar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum masu saurare, ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Jiya Asabar, kasar Pakistan ta ce ta kashe yan awari 20 don kawo ƙarshen ƙawanyar da suka yi a sansanonin soji biyu a lardin Baluchistan da ke kudu maso yammacin ƙasar. Sojoji akalla tara ciki har da ofisoshi biyu aka kashe a yayin da kuma su shida suka samu raunuka a gwabzawar da ta barke da tsakar daren ranar Laraba a gundumomin Nashki da Pangur da ke lardin mai fama da tashi-tashin hankula. Fadar sarkin Morocco jiya Asabar ta ce yaron nan ɗan shekaru 5 da ya fada wata rijiya mai zurfi ya kuma makale ciki na tsawon kwanaki 4 ya mutu. Sarkin Morocco Muhammad na 5 ya yi ta'aziyya ga iyayen yaron a wata takardar jawabi da fadar ta fitar. Masu ayyukan ceto sun fitar da yaron mai suna Rayyan daga rijiyar da daren jiya Asabar bayan wani namijin aiki wanda ya ja hankalin duniya. Rayyan ya fada cikin rijiyar mai zurfin mita 32 wadda ke cikin gidansu a ƙauyen Ikran da ke lardin Chufkian mai cike da tsaunuka a ƙasar ta Morocco tun ranar Talata da yamma. Birane a ƙasar Canada ciki har da Toronto mai cike da hada-hadar kasuwanci sun fuskanci rudani jiya Asabar yayin da zanga-zangar da ake yi kan tilasta yin allurar rigakafin corona ta bazu daga Ottawa babban birnin ƙasar wanda hakan ya janyo fargabar yiwuwar a samu tashin hankali tsakanin masu zanga-zangar goyon baya da marasa goyon baya. Zanga-zangar wadda ta samo asali daga Freedom Convoy, ma'ana tawagar yanci, wadda wata tawagar motoci ce da jama'a ta nuna turjiya kan wani sharadi na yin rigakafi ga duk matukin motar tirela mai son ƙetare kan iyakar ƙasar. Ta rikiɗe ta zama wata dama ta nuna adawa da matakan kare lafiya da kuma gwamnatin Prime Minister Justin Trudeau. Sarauniyar Ingila Elizabeth II ta yi ta nuna goyon bayanta kan batun amincewa da Camilla a matsayin sarauniya. Tana mai amfani da jawabi na musamman na bakin cika shekaru 70 da ta yi bisa gadon mulki don shelar yanke wannan shawarar wadda za ta yi tasiri kan makomar masarautar ta Burtaniya. A jawabin da ta yi a ranar jajibirin cika shekaru 70 da ta yi kan gadon sarauta, sarauniyar ta bayyana abin da ta kira fata na haƙiƙa cewa Camilla za ta zama Queen Consort, wato sarauniya matar sarki, duk lokacin da babban ɗanta Charles Yarriman Wales ya gaje ta kamar yadda ake kyautata zato. A fagen wasanni kuma, ƙasar Kamaru mai masaukin baƙi a gasar cin kofin ƙasashen Afirka ta zo ta uku. Daga Yaounde ga Muhammad Bashir Laden da rahoton.
Kamaru ta kwato mutuncinta a wasan neman fili na uku inda ta yi nasara kan Burkina Faso a bugun penalty bayan sun yi kunnin doki 3-3 a mintuna 90. A wannan karamar final da aka buga, dan wasan Burkina Faso Steve Yago ne ya fara zura kwallo a mintuna 24 daga zuwa hoton rabin lokaci, kuma mai tsaron ragan Kamaru Andre Onana ya zura ma gidansu minti 5 bayan an dawo hoto. Dango Watara ya kara yawan kwallayen 3 da banza kenan. Amma ƴan wasan Kamaru ba su yi ƙasa a gwiwa ba, sun nuna kwazo cikin mintuna 20 kafin a yi busan ƙarshe inda suka fanci kwallaye 3, inda suka hada da Stephen Bauten a mintuna 71 kafin Captain Vincent Abubakar ya zura kwallaye 2 a mintuna 85 da 87. Yin haka ya daidaita tsakanin ƙasashen biyu 3-3. A bugun penalty kuma, Kamaru ta zura duk kwallayen ta 5 inda Burkina Faso kuma ta zura 3. Mai tsaron ragan Kamaru har ila yau Andre Onana ya cafke a kwallon Blachi Ture sai kafin Ambroise Oyongo Bitogo ya zura kwallon ƙarshe. Magoya bayan Kamaru suka ce a hankalin su ya kwanta.
To a gaida Muhammad Bashir Laden.
La labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA har yanzu muna tattaunawa akan illar da sace-sacen dalibai ke yi a makarantun arewacin Najeriya. Kuma a yau muna shiri na 46 kuma mahalarta taron sun yi bayanai da tambayoyi da dama. Ku biyo ni.
Akwai tambayoyi da yawa Dr. Yahuza Getso da ya kamata ka dan ba da amsoshin su kafin a kai ga Sa'idu da babban sakatare da kuma barista Hassana. Shin waɗannan mutane da kai lissafin su da kake cewa gwamnati ta san da zaman su, wai me ke hanawa ne a bi su a kani? Me ya dalilin da zai sa gwamnati ba za ta yi amfani da ikon ta ba, kamar yadda Tijjani ya faɗi cewa ba mutumin da zai fi ƙarfin gwamnati? Me yasa ba za ta yi amfani da ikon ta ba ta kame waɗannan mutane? A kullun sai dai mu ji a labarai an je an kai farmaki an kashe ɗan ta'adda dubu ba wanda yake gani, gobe sai wasu dubobiyo din su taso. To me ke faruwa ne shin?
To wato abubuwan guda tara ne, amma zan faɗi shida kawai, sauran ukun kuma zan basu amala. Abu na farko, shin Najeriya ƙasa ce? Ita ce amsa kuma ita ce tambayata. Abu na biyu, shin Najeriya akwai shugabanci? In akwai shugabanci, ta yaya ake gane wane ne shugaba? Abu na uku, gwamnatin da nace zan faɗa muku ta biyar an zo gabar. Misali yanzu idan ka baro garin Gusau zaka zo garin Funtuwa, zan gaya mana manyan garuruwa guda shida ko biyar. Kana da Kwatarkwashi, kana da Tsafe, kana da Lamban Mada, kana da Magazu, kana da Kuceri, kana da kamfanin mai lafiya, kana da Sheme. To bari in tsaya nan, na tsallake wasu kuma na ki fadan wasu bisa dalilai na kaina. To inda zaka fara, inda zaka samu jami'an tsoro shine idan ka zo Yankara. Waɗannan jami'an tsoro na Yankara walle walle ake yi, su da suke rike da karfe da ake cewa bindiga, suna shakkar wanda yake cikin mota. Kuma wanda yake cikin mota yana shakkar su, saboda kowa bai yarda da kowa ba. Duk wanda aka gani da uniform akan titi, ma'ana kayan sarki da hoton alamar dan sanda ko soja, koko dan sandan musamman da ake cewa mobile, koko DSS, ba a yarda da shi ba, saboda shugabannin tsarin tsaron Najeriya ba shi da tsarki, yana cikin kazanta ne. Abu na biyar, daga shekara 35 da suka wuce zuwa yau, ma'aikatan tsaro waɗanda aka ɗauka tun daga sojan ruwa, sojan sama, sojan ƙasa, dan sanda, jami'in tsaro na farin kaya, mai faɗa da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi, mai faɗa da rigimar dukiyar ƙasa da ake sata wanda ake cewa EFCC ko ICPC, jami'in kwastan, dukkaninsu ba su da gaskiya, kuma ba sa aiki tare, kuma maƙiyan juna ne, sannan kuma ba a ɗauke su a tsarin da ya dace ba. Tun daga shugaban sojojin Najeriya, abin da ya kai kurtu na ƙarshe, tsarin da ake bi na ɗaukar ma'aikatan tsaro ba ita aka yi amfani da ita aka ɗauke su aiki ba. Akwai gunzugulu, akwai munafunci, akwai kinibibi, akwai son zuciya. Yayin da gwamna yana da list da yake badawa, sanata ya bada list, shugaban ƙaramar hukuma ya bada sunaye, shugaban jam'iyya na ƙaramar hukuma ya bada sunaye, kwamishina ya bada sunaye, babban sakatare na ma'aikatan gwamnatin jiha da na tarayya shi ma ya bada sunaye. Su ake bada sunayen nan nasu, tamkar akuya a kasuwa, haka ake ɗaukar ma'aikatan tsaro a Najeriya. Idan ka je kasuwa zaka sayi akuya, ƙugunta zaka kama ka bugi bayan ta kace wannan za ta yi mai. To haka kowanne in aka aika cewar wane baka da sun, baka da wanda za mu ɗauka, za a ɗau ma'aikata guri kaza, haka ake ɗauka.
Kenan ba abin ka'ida kake?
Babu ka'ida. Shekara 35 zuwa yau, duk wanda aka ɗauka, ni na ce sama da kashi 85 cikin 100 ba ɗauke su bisa yanda ya kamata ba, ba ɗauke su akan suna sha'awar aikin ba, ba ɗauke su akan suna son aikin ba. A'a, wani ne kawai zai ce ai matata tana da ɗa wanda ya gama guri kaza, a kawo takarda. A wannan gwamnatin Malam Muhammadu Buhari ina zauna a wani gidan minista daga cikin ministocin Najeriya. Suna jina sun san waye ni kuma sun san inda akai. Minista yazo ya kawo takardar daukar aiki na ƴaƴan minista guda biyar. Akan ido na akai wannan ministocin guda biyu suna saurare suna jina. Ɗayan su dai na san zai gani komin dare zai mun magana. Kuma na faɗa. Kuma idan lokaci yayi zami warwara. Duk da wannan lokacin kai tsaye na gaya musu cewa ga ɗaya daga cikin matsalolin da ke kawo matsalar tsaro. Domin mu ma muna da kanne waɗanda ya kamata a dauka aiki sun cancanta ba dauke su ba. Kuma ɗaya daga cikin shugabannin gurare masu tsantseni inda ya kamata a samu tsantseni shi ma ina da shaida kwakwara wacce ina zaune a gidan wani minista yazo ya kawo takardar daukar aiki na kanin matar ministan. Kuma ga kannan ministan suna zaune ba su da aikin yi.
To yaushe za a yi warwaran nan Dr. Yahuza Gezo kana cewa za a yi tukaci.
Sannu ba ta hana zuwa. Mu je zuwa wai mahaukaci ya hau kura. Sannu ba ta hana zuwa. Ai a hankali muke zurowa. Saboda haka abu na shida a koma turbar gaskiya wacce in an koma tsarin daukar ma'aikata a dauke su yanda ya kamata. To in an fara wannan ina sa ran cikin shekara 200 masu zuwa a fara gano hanyar maganin tsaro a Najeriya. Watakila a lokacin Yahuza Getso ya zama kashi an manta da inda kabarin shi yake. Saboda haka a wannan in an fara yanzu kenan. To yanzu maganar da muke yi har yanzu ba wanda ya ce a fara balantana a fara din. To daga sanda aka fara a daukar ma'aikacin tsaro yanda ya kamata bisa tsarin da dokar kasa ta tanaza. Kullum muna magana cewar misali zan baku mun yi wasu zama akalla a kimanin watanni 3 da suka wuce da mutanen da duk sanda za a zauna sai an samu wanda a cikin su zai yi wata magana. Wannan maganar ko yau na ji ta an cewa na ya mutu ko eh wallahi haka naji ai mu ma nan gurin da wuya a wuce shekara 20 wanda ma ya kai shekara 10 a cikin mu nan ai yayi tsawon kwana ai sai sa'a tafiya ake yi fa sosai. Amma masu cewa ana tafiyan nan sune kuma yan gunzugulu sune munafikai sune annamimai sune suke juyawa baya. Daga jihar Zamfara ka fito ina kalubalantar shugabannin gwamnatin jihar Zamfara tun daga darakta abin da yayi sama su gaya min ni ina da kididdiga na waɗanda suka maida ƴaƴan su Kano da Kaduna suka sayi gidaje ƴaƴan su suka ci gaba da karatu ni ina da kididdiga kuma ina ci gaba da ginawa akan ta kuma ina yin wannan a jihar Katsina jihar ne jama'a na tu ma'aikatana sun je sun fara wannan aikin. Saboda haka za mu fito da wannan mu gaya wa duniya idan lokaci yayi yawan ƴaƴan da shugabannin gwamnatoci waɗanda suka ɗauki ƴaƴansu suka kai su makarantun da digaru suka ɗauke su garinsu suka rufe makaranta. To in ka rufe makaranta ai kana jin tsoron shi wanda yake aikata laifi kenan. Sannan abu na shida
sai a bari Dr. Yahuza kafin ka faɗi na shidan nan bai kuma karantun a buɗe a zo a karkashe yaran?
A'a ita ce to ka zan yi da warwara. Abu na shida lallai iyayen yara suna da rauni kuma suna da nauyi ko da yake shugabannin kamar yanda wasu daga cikin masu jawabai suka faɗa babu talaka a gaban su kuma tsururutar rayuwa suke yi da zumma cewa kada ƴaƴansu su sha wahala. To ita rayuwar dan adam tun kafin a halici duniya an faɗi wa za a haifa yaushe za a haife shi me zai samu me zai rayu akan shi kuma zai ji daɗi ko zai sha wahala kuma yaushe zai mutu. To a hirdinku wallahi abin da kuke tarawa baya ƙara wa ƴaƴanku komi kuma wanda ba shi da shi baya rage wa ƴaƴanshi komi na abin da Allah ya rubuta za su samu. Saboda haka ku bude makarantun nan yaran mutane su je su ci gaba da karatu. Malaman da kuka dakatar ba sa aiki kuka rufe makarantu muna da kididdiga na bincike da muke yi akwai da yawan su sun shiga wata ɗabi'a wacce wannan ɗabi'ar matsalar za ta fito nan da shekara 25 masu zuwa za ta zama ruwa Najeriya wata matsala mai cin gashin kanta. Ba mu da wanda ya ba mu damar mu yi bincike akan yara. Amma honorable yayi magana akan illar hana yara zuwa makaranta shine koyon waɗansu daga cikin ɗabi'u waɗanda wannan wani shafi ne mai cin gashin kanshi in an bude shi ma za a shiga wani hali. Saboda haka mafita da kuma hanya ta gaskiya ita ce na farko dai ni Yahuza Getso da Malam Muhammadu Buhari uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya da sunanmu mutane bai da wuta bai da aljanna bai da mutuwa bai da rayuwa bai da ci bai da sha bai da numfashi don haka ban ga dalilin jin tsoron shi wajen gaya mai gaskiya ba. Sai mun janye zama munafukai da annamimai da kuma ƴan fada wajen gayawa shugabanninmu gaskiya ido da ido. Babu sauran duk wanda kowane ne ai sunan shi dai mutum ɗaya. Mace ce ta tsuguna ta haife kai ta tsuguna ta haife ni. To waye kai? San ba ku misali jiya an tare ni a kan hanyar Kaduna. Cikin dare yana kan hanyar dawowa. An tare ni wanda za su fita yanzu sun duba za su ga bugun da aka wa motata. Amma a ƙarshe reverse ne na koma. Jefo wani abu aka yi aka fasa glass ina reverse ne na koma. Da na koma ɓarayi ne da bindigogi. Kalmomin da na yi musu. su kalmomin su suka sanya suka ce dan Allah in dauke su in aje su guri kaza sata suka fito yi amma wallahi wannan daren dai sun fasa da bindigogin su a hannun su kuma na ga bindigogin na Airbus na koma sau na kaddara cewar mutuwar dai guda ɗaya ce dalilanta kuma suna da yawa saboda haka shugabannin mu ba ku da gaskiya ba ku da amana ba ku da gaskiya ba ku da amana akwai zalunci a karkashin zukatanku jami'an sojan ruwa suna rige-rige da jami'an sojan kasa suna rige-rige da jami'an sojan sama yan sanda masu bakin kaya suna rige-rige da yan sanda masu kayan aiki na musamman mobile jami'an aikin tsaro na farin kaya suna rige rige da yan sanda da sojoji kalmar rige-rigen nan da nake fada ita ce competition tsakanin jami'an tsaro in ba a cire wannan ba ba za a taba samun gyara ba wallahi wallahi ranar da na saurari jawabin kasafin kuɗi na shekara ta 2022 wallahi kwana ne ina kuka ina zub da hawaye ƴaƴana da wanda yake shekara 7 da wanda yake shekara 9 da wanda yake shekara 12 wallahi rungume ni suka yi maka kwana muna kuka don kukan da nake ba su san kukan me nake yi ba su kuma babansu yana kuka su ma suna kuka daki da yake kwana dalili na shine wannan kudin da Malam Muhammadu Buhari ya kasafi tambayar da nake wa kaina wannan kudin Malam Muhammadu Buhari ina turo tambaya gare ka da duk wanda yake da iko a Najeriya sabuwar duniyar wata zamu je mu gina mu kwashe ƴan na bangaren tsaro kawai fa mu kwashe ƴan Najeriya mu je mu kai su can saboda su aminta
kana nufin yayi yawa ne kudin
yayi yawa in sabuwar duniyar wata zamu je mu gina a duniyar wata mu je mu gina sabuwar Najeriya a kwashe ƴan Najeriya a kai su can to na yadda in ba haka ba wannan kudin da ka fada akwai ƙarya a ciki kuma wannan kudin da ka fada ba za su je ko ina ba za kuma mu kai ranar da zaka ban mulki nan da kwanakin da ba su kai 1000 ba in ka ban mulki zan tara ƴan jaridu in sake bita na abubuwan da ka kashe a haka tsaro tun daga lokacin da ka hawo gwamnati a shekara ta 2015 zuwa yau kuma ina sa an gaya wa mutane wannan matsalar ta tsaro tun shekarar 2001 na fara rubutawa gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Kebbi wannan matsalar yawan bindigu a cikin al'umma to yanzu yawan bindigun da suka yi yawa a cikin al'umma ga mallan nan ai magana kwashe su bai ma ko taso ba magana ake wanda take hannun shi ya san me yasa take hannun shi domin babu shirin za a iya kwashe su daga nan zuwa shekara 200 saboda matsala ce ta cewar shin Najeriya ƙasa ce daya shin Najeriya akwai shugabanci biyu shin shugabancin wanne iri ake yi abin nan ne fa da ake cewa kashin dankali shine saboda haka in za a gyara gyaran yana da sauki amma yana da wuya sai an yi abin nan da ake cewa an bi hanya tura ta kai bango naji malama Aisha da malam suna cewa ba yanzu ba ba za a yi ba to lallai sai an yi wannan kuwa sannan za a samu mafita saboda su babu abin da suka tasa a gaba sai kansu sai ƴaƴansu kuma mu muna kyakkyawar mu'amala da su mun san su sun san mu ko kun ce na san su sun san ni sun san waye ni na san waye su ba boye nake yi ba saboda haka ya rage nasu idan kunne ya ji ganga jiki ya tsira shege ka fasa shine abin da mutumin arewa ne to ba na nufin shege ka fasa irin wanda ake fade ba ba shi nake fada ba abin da nake fada shine wato kun san idan yaro yana ciwo in uwa ta sa shi a kirji kanshi da dumin kirjin uwar yana sa yaron azzikin Allah ya sako ya samu sauki to mu ma mun mika ga rabbul izzati da tsofaffin nan da mata da kananan yara da suke addu'a ita ce za ta yi tasiri gwamnatoci kuna kokari abin da kuke yi muna yabawa amma ba za mu daina fadin kuma inda kuke kasawa ba
farko dai abun da ya danganci harkan lalacewar ilimi a arewacin Najeriya na farko kenan kamar yadda doctor ya dauko doguwar bayani ba dauko hanyar magancewa ba amma ni korafi na anan shine na fada dazu a shimfidana na farko in arewa ba ta Najeriya to a fada a fito a yi bayani wa arewa sai a cire su a sama musu kasansu domin wa'innan yaran duk al'umman da ta ginu babu ilimi za ta zama raunanniyar al'umma duk kasan da take duniyar nan kowace irin kasa ce ta gine ne da ilimi sannan ilimi yake aiki wajen aiwatar da kowane irin abu na duniya sannan wannan yanki ko ba za mu yadda a bar wannan yanki ya fada halin haulayu na magana ilimi ba tun farkon a baya muna fada rufin makarantun nan ya fi ta'addanci ya fi rike bindiga ta'addanci duk wani wanda yake rufe makaranta bai san abin da yake yi ba domin cin mutunci ne da kuma cin zarafin al'umma a rufe yara a makaranta in kika duba ko a covid da aka sa lockdown din nan ya isa baki an san cewa rike makaranta bala'i ne yaran arewacin Najeriya sun zo sun samu wani abu ma wasu kwakwalwansu ya zama kamar akwai tabin hankali
da waɗannan bayanai na Sa'idu Samba captain muka kawo ƙarshen shirin na yau sai makon gobe idan mai kowa mai kome ya kai mu zamu dora a madadin daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da abokanan aiki na nan Abuja ni Madina Dauda ke cewa assalamu alaikum
to gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binni
jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
yau muna wani gurin saida abinci ne wani babban shagon saida abinci wanda ya suna shagalinku to a gefen sa akwai malami da muka samu malam ku menene sunanka
Halilu sunan
eh Halilu wa
Halilu Isa
to malam Halilu kaman daga wani gari kake
Sokoto
a ina a Sokoto cikin garin Sokoto koko ina
Gada
to malam wani irin sana'a kake ne gashi na ganka da wasu abubuwa ga sa hannunka ga kuma wata yar bakaja ka haka ko
magunguna ne sa na gargajiya
okay magunguna na gargajiya ringan shi to to waɗannan magunguna na menene
na gyara gida ne na aure na gida na karfin maza haka na iyali
to ganin cewa kaman wannan sana'a da kake yi na maganan gyaran gida me yasa ka baro gida can gada ka taho nan Abuja kake wannan sana'a
saboda nan yafi min can gidan da na baro nan yafi shi yasa na baro gida na zo an nan Abuja yafi gida kan inda nake akan harkar kasuwanci na fi jin daɗin shi ana fita gida
to kaman yanzu wannan kaya da kake siyarwa kaman jarinka ya kai nawa
sun daga 50,000 abun da ya sama ina jiya su
daga 50,000
eh abun da ya sama ina jiya su
to amma akwai wace ranar Allah kana kaman cinikin nawa
eh to ka san ita kasuwa ta Allah ce akwai lokacin da zaka yi ciniki yanda baka tunani akwai lokacin da zaka yi ciniki kadan akwai lokacin da ba zaka yi to baka sai da komai ba
to amma akan wannan sana'a ta haka baka taɓa samun wata matsala ba
ana ta an matsaloli ke ana samun matsaloli da ba a rasa ba amma kafin a same su dai ana da iya alhamdulillah amma ana samun matsaloli ai ba abun na duniya wanda kai kace baka samun matsaloli dole sai ka samu matsaloli kuma amma Allah ya kankare matsalolin da ake samu
to akan wannan sana'a kaman wace irin matsala ce zaka iya tunawa cewa wace ka taɓa fuskanta
wadanda ta fuskanta a can da matsalar muka irin rashin kasuwa can da can zuwan shugo wannan gwamnati na dan fankaci matsalar rashin kasuwa amma a yanzu dai alhamdulillah wannan matsalar kuma Allah ya taimaka ta kauta ruku amma farkon zuwan wannan gwamnati na hadu da matsaloli na rashin kasuwa
to a rana kana kaman cinikin nawa
nakan cinikin 10,000 sama da haka duk ina yi in Allah ya kawo rana ta
to kaman aina kake gaga kaman nan birnin Abuja zaka kaman wasu na ganin birni ne kaman na ma'aikata ana magana akwai tsada sifuri da gurin gidajen zama kaman a wani anguwa kake zama a nan birnin Abuja
ne ina maraba ne
to amma kana biyan kaman kudin haya kaman a ce nawa
mun kama haya ne mun hudu muna biya 50,000 a shekara muke biya
a shekara ne 50,000
eh
to kaman kana zuwa gida a yaushe yaushe kake tafiya gida
bayan wata biyu ko wata ɗan rabi ne kan zo gida
to yanzu wannan magani naka da kake siyarwa yaya ake shan sa
ana son shi kaman wannan da gani haka kaga wannan marfi ne ai ko ana son shi marfi kudu kullun kullun zuwa sati dai ka shan shi idan ka shan shi zuwa sati ya ishe ka zaka daina ma amfani a jikinka kafin ka sake amfani da wani ko irin kana da sanyi haka ko basir in kai banda bangaren iyali in ka sha shi lafiya lau ne ba tare da wata matsala ba ko shi zaka ji lafiya a jikinka yana kara mana miji kuzari sosai da saurin kana da basir da sanyi duk zaka ji lafiya lau ne habal ne maganin bai da wata matsala insha Allah
to malam Allah ba da sa'a
amin saboda mai nagode a wannan Lagos ake hada shi wannan kuma Ghana ake hada shi
to ku kuke hada wannan magani a nan daga Sokoto kake hado shi ka taho da shi nan ko kuwa a nan Abuja kake hado shi koko daga nake samu shi
a nan nake sai wurin diloli wannan ana hada shi da nuna mun ga yana ana hada shi a Lagos, wannan kuma dinna muka ana hada shi a Ghana, amma akwai mayan yan kasuwar su ke kawo mana sari a wurin su na sayarwa.
To yanzu kaman wannan kana saran shi kaman nawa?
A to ai ka san kasuwa ne, idan na je ga ma dai ina sayar shi, amma ka san kasuwa ne. Kaga yanzu kaman wannan ai ka ganda yake sa kaga kudin shi
naira 3,500
haka muke sayar sa, to amma kun ba mu kuma dan daura namu kadan mu sai mu sayar da shi.
To Allah ya taimaka.
Amin, amin, nagode. Nagode da wannan dama.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya.
To a gaida Malam Sale. da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.